ajiyar Litinin ne jaridun Najeriya suka rawaito makadashin daraktan kula da harkokin sadarwa a babban bankin Najeriya Mr. Isaac Okorafor na cewa kuliyar jejeniyar baya nufin mayar da Najeriya dandalin tara kayayyakin kamfanonin kasar China, don haka manufar gwamnati ta hana shigo da wasu kayayyaki daga ƙetare domin haɓaka masana'antun cikin gida tana nan daram. Malam Attahir Magaji Gwarzo da ke zaman babban jami'i a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan gona ta jihar Kano ya ce akwai alfanu a ƙunshin yarjejeniyar, to amma tilas zai sa an yi haƙuri.
Currency swap, na gani wannan abu ne mai amfani sosai ga tattalin arziki musamman na Najeriya, wanda kusan ya dogara ga kayayyakin da ake shigowa da su ake amfani a cikin gida. Wannan zai taimaka wajen rage dogaro da ake yi 100% a kan dala. Zai sa zamanto duk mutumin da zai shigo da kayansa inda daga China ne zai canja naira da yan, wanda da yadda ake shi ne sai an canja kuɗin zuwa dala, sannan kuma ka je can ka canja shi zuwa yan. So wannan zai rage wa ƴan kasuwa walhalhalin canjin kuɗi, fa'ida ta farko kenan. Fa'ida ta biyu, zai taimaka wa su ƴan kasuwa su mu'amala da ƴan kasuwan can ta wato ɗaya da ɗaya kai tsaye. Kowane irin yawan kuɗi ake buƙata na ai wannan mu'amala, wanda da in zaka fita akwai yawan kuɗin dala din ma da za a baka, kuma su ƴan kasuwa zai ɗau lokaci, ba abu ne da za a ce gobe ko jiya, amma dai in aka yi haƙuri za a ga fa'idar abu.
Kayayyaki guda 41 da gwamnatin Najeriya ta ranta shiga da su cikin ƙasar, kuma masu hada-hadar su ba za su fa'idantu da wannan tsari na musayar kuɗi da China ba, sun haɗa da shinkafa da kwanan rufi da tumatirin gwangwani da tufafi da dai sauransu. Sai dai Alhaji Aminu Dangana, manajan daraktan kamfanin harkokin hannayen jari na Gidauniya a nan Kano, na cewa
ko da yaushe gwamnati ba ta yin kawai awan gabanta take, sai ta fahimtar da ƴan kasuwa da suke zuwa China sawo kaya cewa menene matsalar ku, in suka gaya mata. Misali suka ce mu mun lura cewa duk lokacin da muka yi order kaya muna biya ne da dala, ita kuma dalan nan ko da yaushe tana yawan caccanjawa farashinta, saboda haka ko da yaushe asara muke. Amma idan za a yarjejeniya da ƙasar China, ayi wato kayyade farashin tsakanin kuɗin China da kuɗin Najeriya. Misali ka ce kowace yuan sunan kuɗin China kenan, ɗan Najeriya zai iya musayar kuɗi akan naira 30 nan da shekara 5, wannan farashin ba zai canja ba. Ka ilmantar da shi ɗan kasuwa. To abinda ake so gwamnati ta ilmantar da mutane tukuna kafin ta yi wannan zancen musayar kuɗin. Amma yanzu duk wannan kawai ita gwamnati tana magana ne da kanta ita kadai. A nan Kano ka ji wani taro da aka ilmantar da mutane, ko kuma kafin a fito da wannan tsarin an tuntuɓi ƴan kasuwar da suke zuwa China?
Alhaji Aminu Dangana kenan, masanin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.